sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ku fatan masu azumi ana shirin yin sahur ko kuma an yi cikin koshin lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Madina Mai Shanu da sauran abokan aiki cikin farin ciki kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba 5 ga watan Mayu. Kafin ku ji abinda muke tafa da su ga Madina da kanan labarai.
Shugaban hukumar lafiya ta duniya yayi wa kasashen da ke sassauta dokokin takaita zirga-zirga gargadi kan cewa idan ba su yi taka tsantsan ba za a koma gidan jiya. Prime Minister Britania Boris Johnson ya ce zai bayyana sharuɗan sassauta dokokin takaita zirga-zirga a ƙasar. A Sudan kuma masu rajin kare haƙƙin mata da haɗin kan ƙungiyoyi da ke fafutukar kare walwalar yin addini sun goyi bayan matakin da ƙasar ta ɗauka na haramta kaciyar mata.
To kanan labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za ku ji cewa 'yan bindiga na ci gaba da kai hari ga mazaunan ƙaramar hukumar sabon birni ta jihar Sokoto. Haka kuma a jihar Nejima, an sake sabon hari a wasu garuruwa da ke cikin yankin ƙaramar hukumar rafin jihar. Za kuma mu kada jihar Gombe, inda hukumomi suka nuna takaicinsu bayan wata zanga-zanga da waɗanda ake killace saboda cutar coronavirus suka yi kan cewa ba a kulawa da su. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafa da shirin domin iyali da kuma karatun Alƙur'ani da yara kan yi albarkacin babban watan Ramadana.
Sauraro, barkanku da asuba. Da fatan an yi sahur cikin ƙoshin lafiya. Ga cikakkun labarin duniya. Shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya yi wa ƙasashen da ke sassauta dokokin takaita zirga-zirga domin rage yaduwar coronavirus gargaɗi kan cewa idan ba su yi taka tsantsan ba za a koma gidan jiya. A lokacin da shugaban ya ziyarci wani taro kan coronavirus da aka yi a ƙasar Geneva, ya ce idan ba a sassauta waɗannan dokokin a hankali ba, tabbas waɗannan ƙasashe za su dawo amfani da su daga baya. Tedros ya ce akwai matakan da ƙasashe ya kamata su bi kafin ɗage dokar tafiye-tafiye da kuma sauran dokokin da aka saka domin takaita yaduwar wannan cutar. Cikin matakan ya kuma nuna buƙatar samun wani tsari na sanya ido kan kowa da kuma tabbatar da cewa fannin kiwon lafiya a kintse yake. Shugaban Amurka Donald Trump ya sauya matsayarsa inda ya ce zai bar kwamitin da ya nada don yaƙi da coronavirus har zuwa wani lokaci da ba shi da wa'adi. Amma ya ce zai mayar da manufofinsa su zama sun karkata wajen kare lafiyar Amurkawa tare da buɗe tattalin arzikin ƙasar. Shugaban da mataimakinsa Mike Pence, wanda ya jima yana sanya ido kan yadda Amurka ke yaƙi da cutar ta coronavirus, ya ce kwamitin da aka nada kan cutar zai daina aiki a ƙarshen watan Mayu ko kuma a farkon watan Yuni, yayin da ma'aikatan gwamnati za su ci gaba da gudanar da duk wani abin da ya shafi cutar. Amma bayan da wasu masu adawa da hakan suka soki matsayar shugaban akan wannan lamari, a jiya Laraba shugaba Trump ya shiga shafinsa na Twitter inda ya ce ba za a soke kwamitin ba, sai dai kwamitin zai mayar da hankali kan tabbatar da lafiyar Amurkawa da kuma yadda za a buɗe ƙasar. A ranar Talata ne shugaban ya ce a ganinsa lokaci yayi da ya kamata a buɗe tattalin arzikin Amurka wanda ke kan gaba a duniya. Tattalin arzikin ƙasar da ya fuskanci tawaya tun farkon bullar wannan cutar. Cutar ta kuma janyo asarar ayyuka ga mutum miliyan 30. Prime Minister Britania Boris Johnson ya faɗa wa majalisar wakilai cewa a ranar Lahadi zai bayyana sharuɗan sassauta dokokin takaita zirga-zirga a ƙasar. A cikin jawabinsa na farko ga majalisar tun bayan da ya warke daga cutar coronavirus, Johnson ya ce zai jira sai ranar Lahadi domin tabbatar da cewa gwamnati ta bashi alƙaluma sahihai kafin ya ɗauki wannan matsaya. Ya ce yana fatan fara sassauta dokokin ranar Litinin. Sannan ya tabbatar wa 'yan majalisar cewa za a sanar da su kan lokaci kan duk wani mataki da zai ɗauka domin hakan ya ba su damar bayyana damuwarsu gare shi ko ga jami'an gwamnati kan duk abin da bai kwanta musu a rai ba.
An jima kadan Madina za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya kafin nan bari mu leka jihar Sokoto da ke arewacin Najeriya. A ƴan kwanakin nan mazauna ƙauyukan Sabon Birni da wasu yankunan jihar Sokoto na fama da zama cikin yanayi na dardar sanadiyar harhare da ƴan bindiga ke yawan kaiwa, inda ko a daren Talata suka afkawa yankin Gambazawa. Daga Sokoto ga rahoton wakilinmu Muhammad Nasir.
Wani wanda yana ɗaya daga cikin waɗanda abin ya shafa, wanda bai so a faɗi sunansa, ya yi mini bayani yadda abin ya faru kamar haka.
A cikin daren jiya suka zo mahara, suka zo da bindigogi suka same mu garin don koran muna dabbobi. Yanzu ma dai wallahi har ban san iya abin da an ka kura ba. Saboda ni an halbata na, ina ɗaya daga cikin wanda an halbe min da, ina nan asibiti da ke asibiti.
Shi ma ƙauyen Dama na yankin Gatawa duk a cikin ƙaramin hukumar mulkin Sabon Birni. A ƙarshen makon da ya gabata mahara sun afka masa, inda suka je akan babura ɗauke da bindigogi suna harbe-harbe, ana so a kama dabbobi, suka ƙona shaguna da gidaje. Malam Yusuf na ɗaya daga cikin waɗanda ya shaidi wannan al'amari. Ga kuma bayanin da ya shaida mini.
Muna gab da shan ruwa, lokaci ya gabato na a sha ruwa, kawai sai ga bindiga sun kawo mashinuka sun hit 150 mu da bindigogin su, wani ma wallahi za ka ce da bindiga biyu AK-47 guda rata ya guda ga hannun shi, suka zo ko da zuwan su kawai suka buɗe wuta a wurin, mutane suka talwatsa kuma sun ka kashe wasu, suka kashe kashe na ƙone-ƙonen shaguna da kuma kore dabbobin mutane.
Daga lokacin da bai faru zuwa yanzu, ko akwai wani ɗauki da kuka samu daga jami'an tsaro?
To, ai ta bayani dai da yanzu, don dama jami'an tsaron da a wurin sun daga ne sun taiko Sokoto ko mi, ba mu san dai sanadiyar ta fashin su da wurin.
Dan majalisar dokoki na jiha mai wakiltar yankin ƙaramar hukumar mulkin Sabon Birni ta Kudu, Sa'idu Ibrahim Delege, ya ce hare-haren da ƙauyukan Sabon Birni ke fuskanta a kwanan nan abu ne da ya wuce misali, don haka ya kamata gwamnati ta kula domin ganin cewa an magance waɗannan matsalolin.
Duk dukiyar da kan baza ɗinnan, har da raƙuma sama da 18 raƙuma waɗanda suka kora, kuma sannan a kora ƙananan dabbobi, kuma mutanen ga ba nesa suke ba, suna nan cikin hurumin a gari Idi, kuma wasu suna nan cikin hurumin Kalage, wasu suna nan cikin hurumin Tagirki, duk kuma a cikin ƙasar Sahel ne, ko sun mai da wurin mafaka.
A daidai lokacin haɗa wannan rahoto da na tattube shi rundunar 'yan sanda ta jihar Sokoto ta ce ba ta samu rahoto ba akan hare-haren bayan nan da aka kai a yankin Sabon Birni. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto, Najeriya.
Gaida Muhammad Nasir, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Madina da cigaban labaran duniya. Shugaban kasar Iran Hassan Rouhani ya yi wa Amurka barazanar mai da mummunan martani idan kasar ta ci da yunkurin ganin an tsawaita haramcin sayar wa Iran makamai da kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya ya saka wa Tehran, wanda aka shata zai kawo ƙarshe nan gaba a ƙarshen shekarar nan. Wata yarjejeniyar nukiliya da aka kulla tsakanin Iran da wasu manyan ƙasashen duniya shida a shekarar 2015 ta kunshi cewa Tehran za ta takaita shirinta na mallakar makamashin nukiliya, inda ita kuma za a ɗage mata takunkumin da aka saka mata, haɗe da haramcin sayan makamai da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙaƙaba mata, wanda zai kawo ƙarshe a watan Oktoba mai zuwa. Amma a shekarar 2018, shugaban Amurka Donald Trump ya janye daga yarjejeniyar wacce tsohon shugaba Barack Obama, wanda ya gada, ya sanya wa hannu. Trump ya kira yarjejeniyar mara kyau, yayin da ya ƙara saka wa Iran ɗin takunkuman da suka durƙusar da tattalin arzikinta. A yanzu, Amurka ta ce tana so ta ƙara tsawaita tsawon wa'adin takunkumin sayan makaman. Masu rajin kare haƙƙin mata a Sudan da haɗin kan ƙungiyoyin da ke fafutukar kare walwalar yin addini sun goyi bayan matakin da ƙasar ta ɗauka na haramta kaciyar mata. A cikin makon da ya gabata ne, gwamnatin wucin gadin ƙasar ta sanya hannu kan wani ƙudurin doka wanda ya haramta yi wa mata kaciya, tare da ba da damar a ci tara da kuma kama duk waɗanda aka sama da laifin na tsawon shekara uku. A cewar Majalisar Ɗinkin Duniya, tara cikin mata 10 a Sudan tsakanin 'yan shekara 15 zuwa 49 sun fuskanci irin wannan al'ada ta kaciya, wacce za ta iya janyo matsaloli ga ƙwaƙwalwa ko ga jikinsu. To a gaida Madina da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Nuna da cewa ƴan bindiga masu yin garkuwa da mutane sun addabi yankunan kananan hukumomin rafi da kuma shiroro a jihar Neja dake Nigeria, lamarin da ke jefa al'ummomi yankunan cikin yanayi na zulumi. Ga Mustapha Nasir Batsari da ƙarin bayani.
Rahotanni dai sun tabbatar da cewa ya zuwa yanzu akwai garuruwa sama da 40 da al'ummominsu sun riga sun tsere daga garuruwan saboda gudun tashin hankalin waɗannan ƴan bindiga. Al'ummomin yankin dai sun ce suna samun barazana ta kisa da yi ma matansu fyaɗe da kuma kore dabbobinsu, kamar yadda ɗaya daga cikinsu wanda basarake ne a yankin Jibrin Abdullahi Alawa yayi ƙarin bayani.
Suna bala'in kashe mutane. Yanzu maganan da nake gaya ma jiyan gama ai sun kai hari nan farin doki, sun kashe mutum hudu wurin, sun kwashe kusan mutum tara.
Shi ma dai Zagi David, mataimakin shugaban wata kungiyar matasan ƴan kabilar Gwari ne da ya fito daga karamar hukumar Shiroro, ga abin da yake cewa.
Wannan abun ba a yin ta mata da dare kuma da rana da safe kullun kisan mutanen mu ake.
A yanzu dai akwai alamun dubban gonaki dake wannan yanki ba za a noma su ba a wannan shekara saboda tsarewar jama'a daga wannan yanki mai madatsar ruwan Shiroro dake da daya daga cikin tashoshin samar da hasken lantarki a Najeriya. Rundunar ƴan sandan jihar Neja dai ta ce tana iya kokarinta wajen shawo kan matsalar, amma ta ce tana neman haɗin kan jama'a ta hanyar basu bayanai, kamar yadda kwamishinan ƴan sandan na jihar Neja Alhaji Adamu Usman ya mun ƙarin bayani ta wayar salula.
Duk abin da za a yi sai mutane su kai information da suke da shi su ba mu wanda zai taimaka mana shi ne muke kira.
To ita ma dai gwamnatin jihar Neja ta ce za ta yi duk mai yiwuwa domin kawar da wannan matsalar, kamar yadda gwamnatin jihar Neja Alhaji Abubakar Sani Bello ya yi ƙarin bayani.
Mutane suke wannan abu an lallaɓa su an bi su hankali, wasu jihohin ma har sun ba su tallafi saboda su je su yi sana'a, amma ya zama na banza. Saboda haka yanzu gwamnati za ta fi mataki a matsayinta na gwamnati sai abin da ya dace.
Mustapha Nasir Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To madalla a gaida Mustapha Nasir Batsari. Sai kuma jihar Gombe. Hukumomi a jihar sun nuna takaicinsu bayan wata zanga-zanga da waɗanda ake killace saboda cutar coronavirus suka yi kan cewa ba a kulawa da su. Abdulwahab Muhammad ya tattauna da shugaban kwamitin yaƙi da cutar corona a jihar Gombe, Farfesa Idris Muhammad, bayan zanga-zangar.
Kwarafe-kwarafen suke babu da suka yi babu gaskiya.
Yanzu kun kara jami'an tsaro kenan a wajen don saboda.
Yanzu haka ma suna can suna ci gaba da mitin. Kuma wani mitin da gwamna da duk wani wanda ya kamata. Mun kira mutane, muna da ma mutane red cross haifa na siyar. Ba ma police masu zuwa bindiga ba, akwai kuma police masu bindiga din ma. Ana da an shawo kan matsalan. Kuma ana ci gaba da zartar da yadda za a yi a tabbatar bai sake faruwa ba. Sun ce ba a lura da su, ba a ba su abinci mai kyau.
Magana abinci da suka yi
kuma ba magana ba ce da farkon farawa kamar sati hudu da suka wuce a restaurant muka yi order su rika kawo musu abinci kowane plate daya 1,500 kowane mutum daya ana daya 4,500 muke biya. Duk da haka suka ce bai musu ba, sai muka ce to a sawo masu dafa musu abinci a nan kan fitin irin wanda suke so ake ba su. Kuma yau sati guda kenan ana ba su abinci suna cewa su kamsu da suna cewa ba a ba su a kan lokaci kan zuwa na ba su a kan lokaci. Ai ba wata gwamnati mai hankali da za ta sake mutane da suke ɗauke da komi su riƙe cikin jama'a ko da gidansu za su koma cikin ƴan uwansu ba za a yarda ba a yi.
To a gaida Abdulwahab Muhammad, kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ya Allah na huka. Allah ni kai ne na roga baro ki ka don ka hui ba ku jama'a tambaya ni ke da ku jama'a tambaya ni ke da
menene masu saurara assalamu alaikum barkamu da asuba Larry Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali yana bin diddigin zargin da waɗansu iyaye suka yi a ƙauren na Bodo cewa wani ɗan shekaru 30 ya ɓata ƙaramar 'yarsu 'yan shekaru 2. A cikin hirarsu da shirin domin iyali, kakakin rundunar 'yan sandan jihar Zamfara SP Shehu Muhammad ya tabbatar da cewa an yi wa ƙaramar yarinyar fyaɗe bayan an kai ta asibiti aka kuma gwada ta, ya kuma ce sun kama wanda ake zargi mai suna Kabiru Nasiru. To sai a gafarce mu domin gwamutsa waɗannan sunayen a shirin da ya gabata. To a lokacin ne kuma wakilin Lamido Abubakar ya hira da wakilan ƙungiyar kare haƙƙoƙin mata da ƙananan yara Rafa a jihar Zamfara, Zainab Nuhu jami'ar gudanarwa da kuma Ɗahiru Muhammad jami'in ayyuka na ƙungiyar. Ga bayanin nasu.
Ba shakka mun ji wannan magana ta ita wannan yarinya 'yar shekara 2. Wata shidda wadda ke zaune a garin ƙaura da aka mafyaɗe. Mun ji wannan magana a haƙiƙanin gaskiya a lokacin da muka ji wannan magana hatta ba gidan na ƙaura. Don lokacin an kawo kyatsa ne a nan a kusan. Shi nan kwamishina a police ya bada order a je a kamo yaron nan. An kamo shi zuwa nan kusan lokacin muka shiga kyatsa ɗin gadan-gadan. Kuma alhamdulillah muna cikin kyatsa ɗin har yanzu da muke magana da kai. Dan yanzu nan muka baro wurin commissioner of police na jihar Zamfara gabaki daya mun zanna da shi ya to da muka je case din nan gaskiya mun tausaya sosai kuma mu ji dadi ba sosai kuma mun bi case din nan iyakar biyan wanda wani overseer an fitar da shi ba sosai yanzu da yaron na nan tsari kamar headquarter
to madalla kamar ita zuwa Aminu Ibrahim ta yi korafin cewa shi yaron da ya aikata wannan danyen aiki an kama shi daga baya jami'an 'yan sanda suka sake shi kuma aka koma kama shi kamar ku a matsayin ku kungiyoyi masu kare haƙƙin bil'adama me kuka gani a wannan haka abin ya faru ko kuma me ya faru
to tsakani da Allah da muka bi maganar mun ji abin an fara kama yaron ƙaura yaron aka samu saki ne to nan gusa da suka kama yaron yana nan tsara har yau kuma rashin ba a zuwa kotu shi yasa ba su tura shi kotu ba amma dai suna nan rike da shi kuma sun shirya komi kasa mun ga evidence na tura yaron kotu akwai magana game da shi mahaifin yaron da daga su muka tafiya dan mun yi korafi akan cewa an kama mahaifin yarinyar da aka mafaɗe kuma an rufe shi
ita mahaifiyar ko kuma matar shi wanda aka kama din ta koka cewa lalle jami'an 'yan sanda sun kama wato ita Zuwaira Aminu Ibrahim jami'an 'yan sanda sun kama mijinta wani bincike kuka yi kuma ya aka yi 'yan sanda suka turme shi ko kuma aka kama shi ta wani dalili aka kama shi
to kan binciken da mun kai na kama baban yaron zan hada ka da focal officer ina zai maka bayani gamsasshe da kuma matakin da ake ciki har yanzu
yawa to labarin mu ji karin bayani game da shi kama uban yarinyar da aka yi
ko wato bisa ga binciken da muka kai mu ya gabata garin wanda muka gano yanzu binciken da muka yi a shi mahaifin yarinyar da yake shi ma ɗan sanda ne a kama shi da aka yi bai da alaka da abin da ya shahi kes ɗin da aka gabata suka yi waje wanda kamar yadda aka rubuta na wurin 'yan sanda domin shi CP ya gwada mana petition ne wasu suka rubuto don gane da shi da wata mace da kuma wani ɗan sanda guda cewa ya yi tada hankali yana ƙoƙarin tada hankali da kuma ya haɗa kai da wasu mutane domin ya kasance ta da hankalin na shi wannan yaron da aka tuhuma ana error ta shi petition din suka rubuta gaba gare amma lawyer din da ya rubuta petition din babu inda ya nuna cewa matsalar tana da alaka da harkar fyaɗe da aka waɗe shi domin sai da muka je can shi suyi din ma ya fahimci haka don ya ba mu petition din mun gani wannan lawyer ya rubuto ya ce bai da masaniya don gane da kes ɗin yana da alaka da harkar fyaɗe ta shi yadda aka wasu yadda to muke ne fahimci haka yanzu don haka tun haku
to madalla to kamar misali yanzu har zuwa yanzu shi uban yariya kenan game da wannan korafi da aka yi akan sa shine hannun jami'an 'yan sanda na Zamfara kenan
yana hannu ya ce sun tsare shi ne domin wannan petition da aka rubuta za su yi bincike duk abin da ya kamata su sai su yi amma zuwan mu da muka yi magana da women rights da matsayin mu rafa da muka je mun yi magana da CP ma ya gaban mu ya bada order cewa a saki baban yarinyar yanzu haka
yau wato shi madalla shi wanda ake
amma dai za su yi bincike duk da haka su ba su kishi amma su ga binciken kesi
yau shi wanda ake zargi Kabiru a hira shi da sashen Hausa na muryar Amurka ya musanta aikata wannan danya aiki da yake kuma yan sanda sun tabbatar mana da cewa sun yi bincike na kwakwaf a asibiti kuma an gano lalle shi yaron shi ya aikata wannan ku kamar a matsayin ku na kungiyoyi masu kare haƙƙin bil'adama da musamman kananan yara wannan bincike kuka yi akan wannan al'amari
to kasan idan kis aka ce ma yanzu yana hannun hukuma yana hannun yan sanda tunda already yanzu a riga a gabatar da kesin zuwa kotu ba idan dai su yan sanda ne za su gabatar da nasu bincike kuma dukkan binciken da yan sanda suka yi ga wani shahi wannan da shi ne ake gabatar da shi sun gama za su yi su tura kes din ga sashen lauyoyi na jiha wato Ministry of Justice domin gabatar da shari'a din to dukkan evidence din da kuma dukka abubuwan da shahi kes din za su yi tabbara cikin tsari na zamfara ne ga Officer Attorney General and Commissioner of Justice na zamfara su ne za su gabatar da shari'a za su gabatar da kes a gaban kotu mu a matsayinmu na kungiyar kare haƙƙin bil'adama za mu yi kokari ne dai mu tayi mu bi kes din ta gehen duk wanda aka ba kes din ya ci gaba da shi za mu bi ta gehen shi domin mu tabbatar da an yi adalci bisa ga abin da ya gabata daga cikin kesan da suka yi kuma su abin da lauyoyi za su yi amma yanzu zuwa yanzu ba wanda zai yanke ya ce gashi sai ke da kuma an shiga kotu gashi
shi wanda ake zargi ya ce ubansa yana da alaka da aikin dan sanda kamar kuna ganin wannan ba zai kawo wani jan kafa ba wajen tafiyar da bincike kama daga naku na kungiyoyin sa kai da sauran na jami'an tsaron yan sanda
shi wanda yaron da yake aka tuhuma da aka
shi wanda ake zargi
to ga gaskiya ba za mu iya yankewa kai tsaye mun tunanin cewa ba yin shi don yana aiki dan sanda ya hana ya kawo matsala ga matsalar da ke tafiya ga shi bincike din yanzu ba mu tunanin wannan domin shi kai ne ai mai yaya ne shi ba ai kaga dan sanda ne mai yaya ne wanda aka kawo tare shi kada shi ma dan sanda ne ai
correct
don haka abu da duniya shi ya harka da yan sanda kuma dole abin da gaban CP ya nuna mana ya muna alƙawarin za su bincike na gaskiya tsakanin su da Allah domin su tura kes din kotu to kuma kes ya riga ya zo kotu lauyoyi na biye menene wani kuma wani zai tsaya hana ba mu tunanin wannan gaskiya
so da yawa misali akan samu jan kafa wajen tattara bayanai da kuma misali idan aka ce kotuna yanzu suna ko kuma suna hutu kotuna a rufe suke kamar kungiyoyi masu zaman kanku ta yaya za ku ba da tabbaci ta yadda ba za ku yi ƙasa a gwiwa ba na ganin cewa sai an zakulo ma waɗanda suke da hakke da bayan gama bincike
to kaga tunda matsala ce ta shahi matsala ta hutu matsala ce ta ƙasa gaba ɗaya kuma kamar yadda ka sani kotuna doka ce domin amai umarnin kotuna su dakata aiki kuma mun jiha ma ta ba da waɗannan kwanakin an ƙara sati biyu ba za mu iya yankewa cewa wadau da za mu je za a je kotu kan wannan amma dai muna da tabbacin cewa a matsayin shari'a kes din yana gaban yan sanda kuma yan gama za a tura shi insha Allah ran da duk aka tura kes a kotu mun san Allah ya so za mu bi kes din ko mu yi tsaye mu tabbatar da an yi adalci game da kes din insha Allah
to madalla to ba mu ita Hajiya Zainab Nuhu ko za ta ƙara mana wani haske a matsayin ki na ƴa mace kuma ku ne kuke fafutukar kwato ma ƴaƴan da aka ci zarafi ba maza ba ba mata ba kamar misali daga ƙarshe mi zaki gaya ma duniya daga ne da wannan al'amari
zai da kyawu kuma Allah na hushi da mai yi rai tsakani da Allah muna bakin cikin ina a cikin aikin mu na rafa babu aikin da ka bakanta mu na rai irin na haɗan musamman kananan yara masu irin kunan shekaru za mu haɗa ma duniya kungiyoyi yanzu sun taso kuma mata sun taso da kansu dan ba ma kungiyar rafa ba akwai kungiyoyi na mata da dama waɗanda sun sa hannu yanzu cikin wankin kai musamman na wanga yaran na ƙaurata tsakani da Allah za mu sa ido garai kuma za mu tabbatar da duk inda suke da gwargwadon hali za mu tabbatar da an yi ma wannan yarinya adalci game da wannan kesin ba za mu yi wasa da shi ba kuma mun tabbata ma commissioner of police kuma ya tabbata da cewa zai ba mu gudunmuwa sosai dukkan inda gaskiya take ba zai boye ta ba
anan kuma za mu dasa aya akan wannan batu idan aka samu wani ci gaba akan wannan lamari za ku ji labari muna godiya ga dukkan waɗanda muka yi hira da su a shirin da suka hada da kakakin rundunar 'yan sandan jihar Zamfara SP Shehu Muhammad da kuma wakilan Rafa a jihar Yanzu a madadin wakilin mu Lamido Abubakar da dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Tubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafin mu na internet voahausa.com. Da alheri.
Ai mata sune duniya, sune dadin duniya, mata sune duniya, sune sarakan.
Yanzu kuma ga karatun Alkur'ani da yara kan yi albarkacin babban watan Ramadana.
Ismi Aisha Ummul Jamil Ishaq. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. In takfuru fa inna Allah ghaniyyun 'ankum wa la yardha li 'ibadihi al-kufra wa in tashkuru لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار صدق الله العظيم.
Wannan kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai a takaice. Shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya yi wa kasashen da ke sassauta dokokin takaita zirga-zirga domin rage yaduwar coronavirus gargadi kan cewa idan ba su yi taka tsantsan ba za a koma gidan jiya. Shugaban Amurka Donald Trump ya sauya matsayarsa inda ya ce zai bar kwamitin da ya nada don yaki da coronavirus har zuwa wani lokaci da ba shi da wa'adi. Amma ya ce zai mayar da manufofinsa su zama sun karkata wajen kare lafiyar Amurkawa tare da bude tattalin arzikin kasar. Prime Minister Britania Boris Johnson ya faɗa wa majalisar wakilai cewa a ranar Lahadi zai bayyana sharuɗan sassauta dokokin takaita zirga-zirga a kasar. A cikin jawabinsa na farko ga majalisar tun bayan da ya warke daga cutar coronavirus, Johnson ya ce zai jira sai ranar Lahadi domin tabbatar da cewa gwamnati ta bashi alƙaluma sahihai kafin ya ɗauki wannan matsaya. Shugaban ƙasar Iran Hassan Rouhani ya yi wa Amurka barazanar mayar da mummunan martani idan ƙasar ta ci da yunkurin ganin an tsawaita haramcin sayar wa Iran makamai da kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya saka wa Tehran, wanda aka shata zai kawo ƙarshe nan gaba a ƙarshen shekarar nan. Masarajin kare haƙƙin mata a Sudan da haɗin kan ƙungiyoyin da ke fafutukar kare walwalar yin addini sun goyi bayan matakin da ƙasar ta ɗauka na haramta kaciyar mata.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi ƙarfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 7 kenan agogon Ghana, za mu kawo muku wani sabon shirin. Kafin mu sallama, muna miƙa saƙon ta'aziyyarmu ga mai martaba Sarkin Gumel bisa rasuwar Esther Hajjia Aisha Muhammad Sani. Haka kuma muna miƙa ta'aziyyarmu ga ita ma mahaifiyarta Hajjia Umma da sauran dukkan 'yan uwa. Allah ya ji ƙanta ya bada haƙurin rashi. Yanzu a madadin Madina mai shanu da ta taya ni gabatar da shirin, da CD da ya haɗa shirin ya kuma bada umarni, sai kuma injiniyan namu na yau ni Hadiza Kyari ke muku fatan alheri. Ma'assalam.
micro, Idrissa Sidoudia pour cette édition matinale.